Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Yayin da zaɓukan shekarar 2023 ke ƙara ƙaratowa, ‘yan siyasa sai ƙara azama suke yi, masu tuntuɓa na yi, masu shawara na yi, masu lissafi da sake lissafi ko shiri ko sake shiri suna yi, haka ma masu kafa ƙungiyoyi ko sabunta ƙungiyoyin suna yi. Da wannan ne muka zo ga batun wata sabuwar tafiya da wasu ‘yan siyasa suka ƙaddamar wadda suka yi wa laƙabi da tafiyar neman mafita ko kuma The National Movement a Turance. Fitattun ‘yan siyasa a wannan tafiya sun haɗa da Injiniya Rabi’u Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon ɗan majalisar dattawa, da Kyaftin Idris Wada, tsohon gwamnan jihar Kogi, da Farfesa Attahiru Jega, tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa INEC, da Sanata Adamu Aleru, tsohon gwamnan jihar Kebbi, da Saminu Turaki, tsohon gwamnan jihar Jigawa, da Donald Duke, tsohon gwamnan jihar Cross River, da Sanata Rufai Hanga, sai kuma Buba Galadima da sauransu. Wata tambaya da watakila masu sauraro za su yi ita ce, ina wannan tafiya ta nufa? Idan aka san wannan mai yiwuwa wasu tambayoyin su biyo baya, musamman wane ne madugunta, menene guzarinta? Hausawa dai na cewa waga a bakin mu ita tafi daɗi, don haka ga wasu daga cikin ma'abota tafiyar.
To, sunana Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, tsohon ɗan takarar mataimakin gwamnan jam'iyyar PDP a jihar Kano 2019. To, wannan tafiya ta ƙunshi 'yan siyasa, 'yan kishin ƙasa, masu kishin cigaban Najeriya da yaɗuwar demokradiyya ta gaskiya a cikin wannan ƙasa, kuma sun haɗu don su sama wa Najeriya mafita a tsamo demokradiyya daga cikin injin ƙangin da take nema ta faɗa na toshe ƙofofi da tagoginta, yanda wato numfashi a cikin jam'iyyu yake wuya ga mafi yawan 'yan jam'iyyu.
Da dama suna ganin cewa kamar wannan tafiyar za ta haifar da wata sabuwar jam'iyya, tunda wannan hanyar APC ta biyu aka samu APC bayan jam'iyyu kamar ANPP, ACN da AC sun haɗu suka samar da APC. To yanzu kuma a cikin wannan tafiyar ta TNM akwai mutanen PDP, akwai mutanen APC a ciki, sai ake ganin kamar wani yunkuri ne da ake ƙoƙarin a samar da wata sabuwar jam'iyya. Ya wannan batu yake?
To, ko dai ba sabuwar jam'iyya ba kai tsaye, ana ƙoƙari ne a samar wa demokradiyya mafita, a samar wa 'yan ƙasa da 'yan jam'iyyun nan mafita. Kar wasu mutane su rika ganin cewa sun rike makogwaron jam'iyyu sai yanda suke so, sai yanda suka ga dama, ko ana so ko ba a so, haka za a yi. Wannan murus zai kashe jam'iyyu, murus zai kashe demokradiyya, wato kisan gilla a makure ta sai ta daina numfashi. Don haka dole a girgiza wato waɗanda za su iya sadaukarwa, wanda suka san harkar, suka iya ta, su fito su ƙaraji, su ja hankali. Idan jagorancin jam'iyyu sun kalli abin da yake akwai, tunda daga jam'iyyu ne daban-daban, idan sun farka sun gane cewa akwai buƙatar su dawo cikin hayyacinsu, sun dawo cikin hayyacinsu, an tsaya an yi abin da ya kamata, fa'ima. Idan ya gagara, to ai ka san ba kan mu faro ba a siyasar duniya, manyan ƙasashe wato da suke na demokradiyya da yawa akan samu yanayi da wannan takan kai kaga an samu ɓangarewar wasu masu ra'ayi iri ɗaya da ƙasa tana neman ta faɗa cikin bala'i, su haɗu su ce su ga yanda za a yi. Kuma mafi yawa sukan dace da mafi rinjayen ra'ayin 'yan ƙasa.
Sunana Dr. Faruk Bibi Faruk, ni malami ne a Jami'ar Abuja a tsangayar siyasa, na koyar da siyasar tattalin arziki.
Lura da cewa da yawa cikin waɗanda suke jigajigai a cikin wannan tafiya ta kuta TNM, wasu daga ciki tsaffin 'yan jam'iyyar APC ne, waɗansu daga APC suka koma PDP, wasu daga PDP suka koma APC. kuma dukansu an taba gwada su a makami na shugabanci. Me kake ganin za ku yi amfani da shi wurin nuna wa 'yan Najeriya sadda da ku?
Wato da yawa saboda akidin da suke da su ba su daidai da akidin da wa'anda suke takama su ne da jam'iyyun nan ba. Shi yasa suka kasa samun wurin wato gurbi a cikin jam'iyyun da suke. Kuma ko a siyasar da suka yi a daɗin siyasa ce wacce ba a auna kowa akan menene akidarsa, kamar yadda muka san Aulo yana da akida, Aminu Kano yana da akida, an kuma fito da su an fassara su, kowa ya san idan aka samu damar mulki ga abin da za a iya tabbatarwa. To su ma suna da wannan matsalar a lokacin da suka samu dama.
Kawai yanzu kungiyoyi nawa ne suka haɗu aka tashi TNM?
Gaskiya kungiyoyin suna da yawa, ba zan yi adalci ba don ko a ranar da za a tashi wannan kungiya akwai wa'anda da safiyar ma suka zo suka ce ai su ba su san a ranar za a tabbatar da wannan kungiyar ba. Sun zo da yawan su, wasu ma ba a ajiye musu sit in zama ba saboda ba a san za su zo ba. Amma da yawanci akwai kungiyoyi da yawa, akwai kuma mutanen da suka zo akan kashin kansu suka shiga wannan kungiya.
Wa ke daukan nauyin tafiyan nan kawo yanzu?
A wato tafiya ce wacce duk lokacin da muke meeting a Abuja da muka rinka meeting laraba-laraba wurin rabin shekara da ta wuce. Ka'idar shi ne wanda zai iya zuwa ya ɗauki nauyin kansa zai iya zuwa meeting. Wanda ba zai iya ɗaukan nauyin kansa ba ya samu wato kasidin da ake fitowa na bayan meeting ba dole ba ne. Ba a ɗora wa kowa nauyi a tafiya. Da yake fito da kuɗinsa da zai ce maka shi ne yake ɗaukar nauyi, tattara ɗan ƙaramin ɗan ƙananan abubuwan da muke da shi muke yi mai gudunmawa mu tafiyar da abubuwan da muke.
A ƙarshe akwai waɗanda suke da hasashen cewa Sanata Rabia Musa Kwankwaso yana so ya yi takarar shugabancin ƙasa, to shi yasa yake so ya samu tikitin takara ta hanyar wannan jam'iyyar?
Ko yana cikin wata jam'iyya ba za a hana shi tikitin takarar jam'iyya ba, amma kuma zai zauna a cikin jam'iyyar da ba ta da alkibla. Saboda haka ko ya ci zaben ma yakin da zai na tabbatar da alkiblarsa ma wani babban aiki ne. Saboda haka a neman bukatarsa ta zama shugaban ƙasa ba ita bace kawai dalilin da yasa yake da akida. Tabbatar da wannan akida ita ce na farko, kuma idan ya samu inda zai takara shugaban ƙasa yawancin mu musamman da muke kwankwasiya za mu bashi gurewen baya, kuma daga dukkan alamu da yawa waɗanda suka yarda da wannan tafiyar za su bashi goyon baya a ko'ina ya samu kanshi, a koyaushe ya samu kanshi, saboda ya yi amfani da wannan aƙidar ya nuna cewa an samu ci gaba a wuraren da ya samu dama da ya yi mulki. Saka ba za a kyamace shi ko a ce an san me zai yi, an san kuma yanda za a auna nasararsa. Ba kamar ragowar 'yan siyasan da suke fitowa wasu su ce maka dan an tashe su tsakar dare karfe 11 shi yasa suka ce da safe su ma 'yan takara ne, ko kuma dan sun daɗe suna kashe kuɗin su akan siyasa shi yasa suke takara, ko kuma dan su suna da wani bulle ko wani irin sa hula daga ƙauyen su an ce lokacin su ne. To mu ba mu yarda da wannan irin tafiyar ba. Mun yarda da mutum ya zo ya baje koli ga abin da zai yi, idan yayi nasara, idan bai yi ba yayi asara. Mu kuma mu tabbatar wannan abin in yayi Najeriya za ta karu da shi. Shi kenan abin da ake demokradiya a kai.
Comrade Aminu Gwarzo da Dr. Bibi Faruk waɗansu manya a tafiyar TNM a Najeriya. Mun yi ƙoƙarin mu ji ta bakin waɗansu manyan jam'iyyun Najeriya kamar jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC kan cewa yaya suka ji da yunƙurin wannan tafiya, amma haƙar tamu bata cimma ruwa ba. Kawo lokacin da muke haɗa wannan shiri. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma ta twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da kuma ta NAS FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato. To madalla, a wannan tafiya ta TNM dai an riga an ɗau harama, saura da me, wani abin dubawa shi ne wani irin abin hawa aka tanada, wace hanya za a bi, hanyar za ta ɓulle? Abokiyar aiki na Bilkis Ahmed ta tambayi Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, wani masani akan al'amuran siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano, yadda yake kallon wannan lamari.
Sunana Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na sashen nazarin gudanar da mulki Jami'ar Bayero ta Kano. To, wannan lamari da wahala yake, abinda nake cewa shine gungunsu da suka haɗu ba su da bambanci a suna, sunan kungiyar da suka kafa ba wani abu sabo a ciki, abubuwan da suka ce za su yi ba wani abu sabo, don haka zai iya kama da cewar wato tuwo suke so su canja wa suna. Amma za a iya yi musu uzuri cewar kila suna so su gyara abin da suka bata ne a baya. Don haka ni a fahimtata, ina ba su shawara su fara cewa sun yadda da su aka bata Najeriya a lokacin PDP, sun yadda da yawansu suke cikin APC sun kasa gyarawa. Amma yanzu suna ba da haƙuri, suna son a sake ba su dama za su sake wani sabon yunkurin da za su yi gyara. Wato, idan ba a sami wasu sabbin fusaku ba wanda suka haɗu suka sake samar da wata majar ba, sai wannan to talaka sai yi haƙuri su fitar da ɗan takara, sai a ga wane ne ya fi cancanta. Idan Nasi ya fi cancanta akan na PDP da APC to a zaɓe shi, idan na APC ya fi cancanta akan biyan a zaɓe shi. Don haka kada a damu da zancen ƙungiya ko jam'iyya ko wani mutum guda ɗaya. A fi damuwa da cewar wane ne dan takara na gari, to a duk inda yake sai a yi shi.
To ina fahimce ka, wato in lokacin da kace kawai suna neman su canja wa tuwo suna ne, wato dai dukkan wajja ce abin da ya faru a PDP ko kuma APC shine dai zai faru kuma in sun samu damar kafa wannan kungiyar taron neman mafita duk su ne dai a ciki kenan.
In dai ba canja alkawari su kai ba, su ne dai na shekaran jiya, su ne na jiya, kuma su ne suke so su sake yi yau ko gobe, su wuce gobe. Kuma a cikinsu na san wani ya ɗara wani, wani ya ɗara wani, mu ne 'yan Najeriya za mu faɗa cewar gwandu-gwanduwa ne. Amma haka kawai saboda mutum ɗaya tak, haka fa muka yi a 2015, saboda Buhari kaɗai, alhali duk waɗanda suke kewaye da shi ba a gida su ɗaya ba, gashi nan sun inda suka kai mu suka baro. To yanzu saboda kwankwasa kaɗai sai mu haɗu mu bi duk waɗannan tarkacen.
Amma ai ba kwankwasa kaɗai ba ne a wannan ƙungiya ko da sauran manya-manyan jigadigan 'yan
akwai waɗanda nake girma. Amma waɗanda kuma an san sun yi ta'adi sun fi yawa akan waɗannan waɗanda za mu iya tsarkakewa. Wannan ita ce fahimtata.
Na'am. To kana ganin wannan abu zai yiwu a zaben, za su iya in ma sun samu damar kafa wannan kungiya ta neman mafita, kana ganin zaben 2024 za su iya kawo canji, za su iya kawo sauyi a cikin harkar siyasa ta Najeriya?
Idan ba wata hujja suka kawo kwakwara wacce ta nuna za su iya kawo canji ba, in dai kawai don sunansu ne da ake ji, to ba tun yau ake jin sunansu ba. Kuma duk sun samu dama, Allah ya ara musu dama. Amma ba su yi abin da ya kamata ba mafiya yawansu. Waɗanda suka yi abin da ya kamata sun san kansu, kuma al'umma ma ta san su. Amma tunda mutum ɗaya baya jam'iyya, dole ne a kalli yawa-yawan su waye suka haɗu a wannan wajen.
To kana ganin suna da ƙarfin da za su iya ɗaukan wurin zaman manyan jam'iyyun nan PDP da APC? Kana ganin suna da wannan ƙarfin da za su iya zama a gurbin APC ko PDP?
Ya danganta, idan wato 'yan ƙasa da yawa suka karɓe su, irin yadda aka karɓi majar APC, shikenan sai su kai labari. Amma 'yan ƙasa da yawa suka ƙi yadda, don gungun waɗanda suke bin mutum ɗaya ko biyu ba za su iya kai labari ba a Najeriya. Najeriya ake magana, ba jihar Kano ko arewacin Najeriya kaɗai ba.
Wani masanin harkokin siyasa a Najeriya, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa. To masu sauraro, iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta, za ku iya sauraron shirin a shafinmu na internet aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com/aminiatrust da kuma tatura.com/aminiatrust. Ana kuma iya samun shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu, Muhammad Awal Suleiman ne ke cewa ku huta lafiya.